نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يومنا رانا لهدي شرنا بقي وتر رجب على التاريخ جاء أربع إندو في هجرية ومايو منا شرنا أكبر وتر غوما وتر أكتوبر شكرا تدبيو لشرنا تدبيو ميلادية أنا مثلا تنام في الفيديو الله يبارك فيك وأن جاوا ونشي جبا جاء قرأتم مع كل تاب بلوغ البراء من أدلة الأحكام wannan shine zaman mu na hudu kenan a kitabul falak da muke yi a hadisan farko na cikin littafin yau insha Allah za mu dora daga bayanin matsalolin a hadisi na uku a babu hadisin Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da gare shi wanda kuma shine hadisi na 177 a sayar da cikin littafin littafin da aka yi littafin wannan yau malam sai billahi zai karanta mana insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة
كان الطلاق على أهل
نعم كان الطلاق يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم.
أنكر أولا عبد الله أن أباد الله أريد جاء قريش ينسيوا تكي جاء لوكة النبي صلى الله عليه وسلم للوقت سينا أبو بكر لشيكا نجي نسينا عمر إذا مسين يتكي ما تستكي أكو وأنا كرقاش أمسين تكي ليني سينا عمر كيسوا متاني سنكة سنشي sun yi gaggawa a cikin lamarin da akwai sassauci a cikinsa da bi a sannu na mutum in ya ce ya saki matarsa take uku to ana iya duba niyyarsa a dawo masa da shi ɗaya ke ina ganin mu yanke musu hukunci kawai duk wanda ya ce take uku ya yi sai sai na Umar ya yanke musu wannan hukunci wannan hadisi a cikin darussukan mu nasa wannan shine darasi na uku na wannan hadisi gaba ɗaya darasin mu na biyar kenan na mantana kenan hudu ya sa an samu mazhabobi amma ashharuha wanda zan magana muka yi magana akan su shine mazhabar jumhur cikin al-madhahib al-arba'a da kuma mazhabar Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim da qawli na mazhabar qawli na Imam Ahmad Ibn Hanbal to a su jumhur al-madhahib al-arba'a ko ce al-madhahib al-thalatha da kuma kauli na Imam Ahmad bin Karfi da ka tafi akan cewa in mutum ya saki matarsa saki uku saki yayi uku aka ce to a ya lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake saki daya lokacin Abu Bakar ma haka da shekara biyu farko na sayyidina Umar ya zafi da wannan sai da ke to ai muna da tace akan wannan hadisi na ɗaya dai isnadin sa akwai shuzuzi a ciki saboda Abdullahi bin Abbas shi ya faɗi wannan ko to idan muka duba za mu ga gaba ɗaya almajiran Abdullahi bin Abbas mutum ɗaya ne ya rawaito wannan a wajen da kake wannan magana ga Abdullahi bin Abbas shi ne Bawu ibn Kaysan al-Yamani dan haka ba a samu wani abokin sa cikin almajiran Ahmad da ya rawaito wannan maganar ba sai shi ba wani da haka infara da bawo da hadith riwayat Ali ibn Abbas shi sa Imam Ahmad kamar yadda Ibn Rajab cikin sharh ilal at-Tirmidhi ko da gare shi ke ta shadun mutarif wannan hadisi ne shazi wanda yake wargar da shi za a yi Ishaq ibn Mansur ya taɓa tambayar sa game da wannan hadisi ya tafi Imam Ahmad sai ce duka almajiran Abdullah ibn Abbas sun rawaito sabanin haka sai shi Dawudu ne kawai ya rawaito wannan amma Sa'id ibn Jubair da Mujahid ibn Jabr da Nafi' Maula Abdullah dukkan su sun rawaito sabanin haka daga Imam Ahmad Ishaq yace sai nace da Ahmad fihi muta'allaqun qala la lam yurwihi illa Dawud to akwai wani abun ka da za a kama a cikin hadisin sai ce kai ba ko wanda ya rawaito wannan magana sai Dawud Imam Bayhaqi yace wannan hadisin dai daga cikin hadisan da Bukhari da Muslim suka yi sabani akan sa ne zaka ga a cikin isnadin an ce rawahu Muslim a cikin azm an ce rawahu Muslim amma Bukhari bai rawaito shi ba لم يروه البخاري اخرجه مسلم وتركه البخاري ليس واظنه انما تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس ايوا اذا اتى البخاري بكا wannan hadisin ba saboda almajiran abdullahi dan abbas bayan tawo in saba wa tawo a wannan riwaya wannan shine amsar da gaba kace dan haka zai yi ma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne kawai in kun yi saki matarsa sau daya to ana daukar ta a matsayin saki ko wannan ta fuskar isnadi kenan amma ta fuskar matani kuma sai suka ce Imam Ahmad yake cewa wannan hadisi in an lura da kyau malamai ba sa aiki da shi laisa al'amalu alayhi ba aiki da shi an dai rawaito shi ne amma ba aiki da shi al-imam ibn abd al-bar Allah ya kansa da rama kamar da ke cikin al-istizkar sharh al-muwatta yake cewa lam yu'arrid 'alayha ahad min fuqaha al-amsar bil hijaz wal iraq wal maghrib wal mashriq wal sham malaman kasashe irin na hijaz makka da madina da malaman iraq kufa da basra da malaman maghrib andalus kenan spain da malaman al-mashriq a gabas din duniya kenan shine kufa da basra da za a ce da malaman sham gabaki ɗaya sun busu ɗauki wannan hadisin akan cewa za su yi amfani da shi in mutum ya saki mace sau uku a lokaci ɗaya a ce guda ɗaya za a ɗauka ibn rajab Allah ya kansa da rahama shi kuma ya nakalto ijma'in malamai akan aiki da sabanin abin da ruwa farkon ruwa yake nuna mana gaba ɗaya al'umma sun tafi akan cewa saki uku saki uku ne ba saki ɗaya ba wannan shi ne abin da ibn rajab abu na biyu kuma suka ce to mu ma kaddara cewa a lokacin annabi ba an yi haka mutum ya saki matarsa saki uku a mayan masa da shi saki daya in a lokaci daya ne to ai an gano cewa ba wai saki suke yi a matsayin ninka saki ba a suna yin saki ne a matsayin maimaita ba misali mutum ya zo ce na sake ki din to an san haushi ya ji ne ya kara maimaita ya maimaita shi kenan sai a bar shi a matsayin saki daya kawai abin da ya sa kenan shine ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa illa asali in mutum yace ya sake ta ya sake ta ya sake ta to kawai an san ba ta akidi bane ko yace na sake ki marratu adida hatta tu'ay rabuwar wato fitawa yake ba wai sabuntawa yake ba yukarrib ta'sisan ta'kidan la ta'sisan yana akkadawa ne ba akasawa yake ba in shetin sabuntan ki yake haka suka ce to sai aka tambaye su to aka ce to a ta yaya kuka san haka yanzu saboda mun san dukkan sahabbai sakakanku ne ba za su yi muna-muna ba da ba hakan suke nufi ba da ba za su salama ba zai daga kasa su ba sallallahu alaihi wasallam suka ce ko kuma a ce a'a wacce ake mata haka a ce da saki daya saki a ce da saki uku saki daya shine ghairul madkhul biha wacce ba a taba tarewa da ita bane amma wacce aka tare da ita in ka fice ta uku uku nan za a dauka haka suka ce sai ka ce duk da haka ma kuma ma matai duk ma mun jima to a da ne da farko daga baya manzon Allah ya tsuke shi ya mai da shi in ka sace ta saki ɗaya kafa in ka sace ta saki uku a majalisi ɗaya kafa wannan kaɗan daga cikin dalilan da suka kamata kun ji dalilan ko to amma bari ku ji Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiyyah da suka bi dalilan nan daki daki suka ba da amsa a kai da ce abu na farko dai da za ku ce wannan hadisin shazi ne ma'ana ash-shudud fil hadith shine an yarwiya tiba hadithan yukhalifu fihi man huwa awthaq minhu to ai ba kowace mukhalafatin tiba sai take mai da hadisi ya zama shazi ba zaka iya kana tiba ka rawaito hadisi ya saba wa wa'insu siqat din guda biyu ko uku ma kuma duk da haka a ɗauki nasa saboda an gano kai ta fusu gaskiya misali hadisin Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala Allah ya sama yana faɗar haka wanda ya rawaito hadisin nan daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a riwayar jamaahirus siqat ثابت نيرو يتوش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد أما طعن دي حد شيء أتكين تكاد قداد يرد سكرويتو حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أما هريو الزكاة عن النبي ساكي رويتو حديثا عن حماد بن سلمة عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر من ana ba ta da amsan to da aka tashi bincike sai a gano kanadi shi kadai yarin jayi wa ɗan sikatin su hudu har da shi na biyar domin an gano su sun tafi ne akan hanyar da aka saba abinda muke cewa aljadda sulukul jadda kuma a hadisi ba burgewa bane a yanayin rayuwa ne yake burgewa amma mukhalafatul jadda wani lokacin yana nuna haddan rami to shi ma lokacin yana cikin shiftar hadisin ne ya ka samu wani dan azarfafi a cikin almajiran su sai yake lakanta masa ya ce Hammad bin Salama a rubuta sai dalibin ya riga shi ya ce an sabi sai shi ma ya ce an sabi sai dalibin ya riga shi ya ce an ana sai ya manta ya ce an ana to illa hadisin mahfuzun fa shi ne an sabi an annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan a zahirin ruwaya akwai shuzuzi amma ko ba amfani da shiruzin ba sai aka yi la'akari da karfin kanadi da haka ba duka mukhalafatin siqa ce take zama shiruzi ba sannan kuma in aka samu siqa ya rawaito hadisin da ya saba wa siqa kuma ya zanto hadisin da ya rawaito din babu nakara a cikin sa zai iya zama ziyaratul siqa ita kuma ziyaratul siqa maqbula sai a wajen malaman hadisi da haka dai suka yi kace-kace da wannan batun cewa wai shiruzi ne kamar da amma suka ce wannan ba wata magana shiruzi hadisai nawa aka rawaito a irin wannan hadisi innamal a'malu binniyat ai ya kamata a ce gaba ɗaya an saba wa almajiran Umar amma kuma haka aka karba alƙamatu saboda fiƙa ne aka karba daga wajen sa Ibrahim Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi cikin almajiran alƙama gaba ɗaya shi kaɗai ya rawaito an alƙama sannan sai suka ce abinda malaman nan suka faɗa na cewa alhadisu laysa alaihi al'amal an ai ibnu rajab ya rawaito cewa ba aiki da wannan hadisi ko yadda kace to wannan ba magana ce da za a karkai ta kai sai majid da ibnu rajab ne ya faɗi ina su ibnu rajab take da ruwayoyin da aka rawaito daga abdullah daga az-zubair ibn al-awwam daga abdurrahman ibn awf daga sayyidina ali daga abdullah ibn mas'ud ibn al-qayyim ma abinda ya faɗa a cikin ilamul muwaqqi'in ta yake cewa duk wani sahabi da ka sani tun daga lokacin sayyidina abubakar din zuwa shekaru biyu na sayyidina umar duka sun tafi akan saki uku a lokaci ɗaya ana iya barin su a wajen saki ɗaya haka ibn al-qayyim ya faɗa wannan sun yi fatawa da wannan kuma sun tabbatar da hukuncin in sun ji wani ya faɗa ba sa yi masa inkari kuma in sun ga an yi ba sa hanawa suna yin shiru da kwatin da aka samu wannan ya za a ce mana wai laysa al'amalu alayhi in ji ibn al-qayyim ya suka ce to kuma batun da kuka kuke so ku ce mana a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ana magana ta'kidi ne ba ta'sisi ba yace wannan hada kalamun mardud wannan wata magana ce da ba za a wani taurare ta ba ya kawo kuma dalilan sa akan haka kuma ya kori magana cewa ko in ce suka kori magana cewa wai wannan batu sai dai a ce ma an goge hukuncin ai Abdullahi dan Abbas daga baya ya dawo yana bada fatawa da filati gari sai suka ce a'a wannan ita ma magana ce fiha nazar Imam al-Maziri Allah ya kansa da rahama a cikin sharhin sa na al-Mu'lim sharhin da yawa sahihu Muslim ya kawo batu akan matsalar soke wannan hadisi Ibn Rajab Ibn Hajar kuma Allah ya kansa a cikin Fathul Bari ya yi magana ne sai akan waɗannan hujjojin da na kawo yanzu sai mu dawo su kuma da ne suka dogara akwai dalilai da yawa wanda lokaci ba zai bari duk mu karanta su ba amma na gaya muku cewa wanda yake bukatar zai koma cikin littafin Sayrul Haq ila ilmi al-talaq al-thalath na ibn na al-imam ibn Abd al-Hadi amma Yusuf ibn Hasan ibn Abd al-Hadi ibn al-Mibrat wanda ya rubuta shekara ta 1840 Allah ya karanta da rahama wanda ya rubuta shekara ta 1909 ana bin shi 1840 sana akwai mashakil al-ahadith al-warida fi anna salat al-thalath wahida na ibn Rajab al-Hanbali sana akwai majmu'u fatawa na ibn Taymiyyah juz'i na 33 sa sana akwai ilam muwaqqi'in an rabb al-alamin na al-imam al-hafiz ibn Hajar ibn al-Qayyim Allah yajzihi rahmah tambaya anan dama sahabi yana da ikon da zai iya canjawa daga tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa tsarin na Allah al-asl shine abinda Allah da manzon suka hukunta shine hukunci amma shugaba jagora Allah ya ba shi dama a wajen gudanar da jagoranci ko alƙalanci ya duba maslaha sai ya yi amfani da wannan damar da shari'a ta ba shi wajen aiwatar da maslahar ko da ya saba wa zahirin hukuncin ga magarin mutane a nan sai na Umar ba hukunci ya ba wato taqidul mubah abu ne wanda yake halal abu ɗe sai na Umar ya ga wasu suna amfani da buɗuwar halal ɗin nan suna shigowa biɓanna kuma sai su dawo su fake da halaccin to sai dan ya toshe kofar wacce bannan sai ya toshe wannan halaccin tunda ba wajibi ba da sai ya dakatar da shi wanda kuma wannan ba ma akan sayyidina Umar ba hatta akan alƙalai na yanzu da kuma shugabanni na yanzu suna iya yin haka in suka hango akwai wata mafsada wacce aikata halal ko wajibi zai kai wa mutane zuwa ga faruwar mafsadar da za ta iya sa su rasa mutuncinsu ko su rasa addininsu ko su rasa dukiyarsu ko wani abu to alƙali zai iya saka wata doka da za ta rage wannan halaccin ko ta ma haramta abin da yake halal ne ba don kowa ba sai don addinin musulunci addini da ya gino a kan maslaha an gane ko yanzu idan aka lura cewa mata me ya hukuncin mutum ya auri mata ɗaya wajibi ne ko halal ne halal ne ka zauna da mace ɗaya haka mutu to idan aka gano cewa mutane yanzu sun kisi aure ga mata sun yawa shugaba zai iya zuwa ce to ya saka wajibi dole duk ne mace ɗaya ya ƙara kuma a zo a saka doka cewa ba a yadda in ma aka ga mutum ya kai shekara kaza da mace ɗaya bai ƙara ba to a gurfanar da shi ai ba a ce ya yi bid'a ya zo da sabon abu ba saboda an lura da maslaha ne sai da kuma ya taɓa hana auren matan ahalin kitabi da yake saboda ya ga mutane hankalinsu ya fi karkata zuwa ga ƴarsa matan ahalin kitabi a aure ta kuma an zo ga ƴaƴan musulmai su kuma ana bar sai na Umar ya toshe wannan kofar saboda su maslahar waɗannan ƴaƴan sai na Umar ya taɓa dakatar da a daina bawa al-mu'allafatu qulubuhum zakka domin saboda yanzu kuma mun kanmu din muna da buƙatar ta ba a ma ɗauka mu ba su kuma musulunta zaka sai da ka tada ba su zakka na wani lokaci to kaida shine duk abinda aka dakatar da shi saboda maslaha to idan sababin dakatarwar ya gushi za a iya dawo da shi an gane ko kuma wannan ma ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta fitowa sallar tahajjudi da daddare ya fito ya kara fitowa ya ga mutane sun cika abin ya fito ya zama ma kowa a madina yana fitowa sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kar a je a ci gaba da yi a haka allah ya saukar da hukuncin wajibi aka saukar da wajibi kuma an kara wa mutane nauyi a cikin aikace-aikacen su ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina fitowa ba wai dan baya san a tarin ba saboda baya san a hukunta da yake shi sai na Umar da suka fahimta ka a hikimomin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi kaura ma bu su dawo da abun ba sai sai na Abubakar haka aka ci gaba shi ma lokacin sai na Umar sai sai na Umar ya ga mutane suna fitowa masallaci suna yin sallah wannan yayi tasa lalla wannan yana karatun ma yana nidamu izina Umar ya ga to ai manzon Allah ya taba hada mutane gaba ɗayan su ya ja su sallah kuma ga hikimar da ta sa da aka tambaye shi yace ina tsoron ka a haramta ka a wajabta yanzu kuma ba maganar wajabci me zai hana yanzu kuma mu ko mu dawo da wancan hukuncin sai sai na Umar ya ce to ina ganin da za ku haɗu ƙarƙashin liman daya da ya haɗa su ƙarƙashin Abdulrahman to da ya haɗa su shi ya sa ma sai zama shi ne farkon wanda ya dawo da wannan tsarin dawo da tsarin ne aka ya zama sabo amma ba tsarin ba da haka da izu iga mutane ga shi suna sallah amma suna yin ta a farkon dare ne bayan isha haka sai a yi ta amma an koma gida kuma mutane suna tashi su ƙara yi sai ce ni'matul bid'atu hadi ma dalla da wannan sabuwar tsara ta dawo da mutane akan kafar kitan ta ba wai aikin ne bid'a dawowa da su din shine sabon abu kuma dawowa da su shine addini ba sallar ce addini yace amma wacce kuke a cikin gida kuma na kusan ta fi gurki wallahi tusalluna fi buyutikum ahabbu ilayhi aw kama qala da wannan to kun ga kenan ashe sai na Umar ya kayyade abin da yake mubah ne ba wai ya fito da wani sabon abu bane sannan kuma kanan nasu qad ista'jalu fi amrin wannan ka'ida ce ta shari'a cewa man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda ya gaggauto da abu kafin lokacin abu to shari'a ta ba da dama za a iya haramta masa jin daɗin abu kuma hankali ma ya tabbatar da a shari'ance idan ɗa ya hango ubansa da dukiya yana ta jira uban bai mutu ba yana ta jira uban ya mutu don ya ci gado sai uban bai mutu ba sai ya yi sanadiyar mutuwar uban da gangan zai ci gado uban ba zai ci gado ba mai isa لأنه استعجل الشيء يا جغوتو da mutuwar uban kafin lokacin ne naka bashi a gado ukiba bitarmani sai an masa uba a hana masa gado haka uban da ya kashe danta dan ya ci gadan dan shi ma ba za a bashi gado wanda a wannan a shari'ance kenan to haka kuma a hankali kuma duk mutumin da ba shi da mota ne ya matsa lallai sai ya yi mota ya buga nan ya je ya ranto kuɗi a can ya ranto a nan ya haɗa da kuɗin dashi da sauransu ya je isai wata mota wadda shi kansa ya tabbatar da cewa in ya ce motar nan ta yi mai abin da yake so bai masa adalci ba to kullum sai ka dinga ganin shi a wurin bai gyara ita mota ne don me ake yi ta ne dan ta rage maka damuwa to sai kuma a haramta maka jin daɗin ta din sai zama ma ƙara maka damuwa yau kana wurin mai gyaran ƙafa gobe kana wurin mai gyaran giya jibi kuma insha Allah za ta fi wajen mai gyaran inji ga ta kana wajen waya kafin nan kuma ita ƙafar da aka gyara ta sake lalacewa sai ka sake biyo layi ta gama nufin a jalar shaya ƙafa da awanihi ukiba bi hirmani daga kaulin wayannan malamai yana da ƙarfi mu abin da muke ba da fatawa da shi duk wanda ya rubo ya tambaye ni game da abin da ya shafi ya tafi matar sa ne wallahi yana cikin fushi ne yace ya tafi da take uku kuma yanzu ga ɗaya ga wace da take da ciki in ka je kotu ma take uku za a tabbatar shikenan ta ba take uku wannan shine abin da mazawar matiya ta ba kuma akan ka muke da shi shi muke ba amma wannan ababun fatawa kenan dan hada mutane akan mahanga daya saboda kada mutum ya je ne alkali ya yi maka hukunci ya tuhumi alkalin ya taho wurinka kai kuma ka ce masa a'a ba haka ba ne kai kuma da ba kotu ce da kai ba da wanda a tafi akan hukuncin alkalin tunda ba san rai ba ne hukunci ne tabbatacce amma ga mutumin da yake da ilimi da karatu yake da malaka ta bincike gairu mutaba'at idan ya ɗauki abin da waɗannan malaman suka tafi a kai kuma nima shi ya fantawa a cikin zuciya ta ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim kuma alhamdulillah shi ya sa hatta a kotuna in aka je musu da kes mai ƙarfi kuma suka yi bincike suka gano cewa ba ganganci a ciki suka yi nazari suka gano ko a gano cewa maslaha shine haduwar ma'auratan suka iya sauka daga asalin mazhaba su koma wancan ra'ayin Ibn Qayyim kuma su yi rubutu akai kuma su yi hukunci ta yadda idan suka tashi adanawa a kundin su suna da hujja da dalili yadda za ka tsari kenan da shari'a shi yasa ba a so a ba mutum alƙalanci sai an lura da abubuwa da yawa wanda daga ciki hadda nutsuwa domin wani lokacin sai ka hana kake iya gane abu daga ciki kuma akwai ƙwarewa wajen iya bincike daga ciki kuma akwai bin abubuwa a hankali don aka ba wa mai garaje alƙalanci lokaci ɗaya zai ta haramta abubuwa ko ya ta halasta abubuwa shi yasa ya zama wajibi ga NJC su sake nazari akan ƙa'idoji da suke gina ɗaukar alƙalai a kai takarda kaɗai ba za ta yi ba wani lokaci in ka ga wata takarda shi kenan a ga cewa ka yi lo ko ka karanta shari'a ko ka karanta Islamic studies saboda musamman ma an maka hanya an aka ci da amfani da takarda to a ɗauke ka alƙalanci wataƙila za a iya yin gyaran gangar auzunawa to sannan kuma duk karatunka sai an ga kana da sifofin da za ka iya yin hukunci tsakanin mutane ina shan mamaki a ɗauki mutum alkali na kotun shari'ar musulunci baya jin larabci to da me za ka karanta da yadda za ka je ka karanto wata wai a ce ba ka jin larabci ba za ka iya karanta larabci ka fahimta ba eh ka je wajen malami ka karanta tufa ka karanta sharhiyar risala ka karanta littattafan munafiqu duka wannan ba matsala bane ba to amma su kadai karatun da kai a wajen malamin da ba awa kaza kuka samu tare ba karanta ya fassara maka ya maka fashin baki za a iya samun matsalar da ta haura iya abinda aka yi maka bayani kaga wannan sai ka koma cikin littattafan da malamin suka wallafa kai nazari ka karanta sannan ka gane balle islamic studies mutum ya karanta ko law wanda yawancinsu malaman da suke karantarwa yanzu ne ma Allah ya sa aka fara samun ƙwararrun malaman addini waɗanda suka iya larabci da yawa suke karantar da islamic studies amma da sai ka zo ka karanta islamic studies ɗin mutum har ya kai profesa ma baya jin larabci usulul fiqh ma ya karanta philosophy ne na usulul fiqh da turanci amma da qa'idul masail din ba shi da alaka da littattafan ko 40 hadis ne da turanci a karanta musu su wannan sharhi da Ibn Rajab duk bai san da turanci wallahi in ma ka cika gaya ba su bai san amma yanzu alhamdulillah an fara samun mata a cikin alƙalan ma an fara samun malamai da can ba a baka alƙalanci sai ka rika a malintawa tukunna in baka zama malami ba za a baka ba Allah ya sa mu dace na sai mu tafi hadisi na gaba
وعن محمود بن لبيب
رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام الرجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون.
قال رحمه الله تعالى وعن محمود بن لبيد قال وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبرنا قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم akan wani ga Mahmud ibn Labid Allah ya kare da a gare shi yake cewa an ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wani mutum sallaka imra'atahu da ya saki matarsa salasata tsaliqat saki uku jami'an da ajirai a ture ya ba ta saki uku fa qama ghadban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin fushi kuma kale ya ce ayul'abu bi kitabillahi ta'ala wa ana baina abhurikum za a dinga wasa da littafin Allah ina cikin ku حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله حتى دورتين صحابي فسات يتعشيش يا رسول الله خودي انكشوا أنهم من نديه وصالتهم الله رواه النسائي ورواته موثقون محمود ابن لبيد ابن عقبة الأشهلي الأنصاري أما يتعشي ألوكة النبي صلى الله عليه وسلم أما أني ساقاني أتلشن sahabi ne da yaga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganshi ya ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu hatim yace gaskiya ba a san shi da makami na sahabuntaka amma imamu bukhari a cikin at-tarikh ya karkata zuwa ga cewa sahabi ne Allah ya karsu da rahama shaita ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama yace Mahmud ibn Labid an haife shi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai ba a da tabbacin ya ji manzon Allah ta'ala da kunnansa ko da dai wasu malamai sun ambace shi a cikin sahabbai to dalilin da yasa su Bukhari suka karkata saboda ya taba ganin Annabi sama da waɗannan idanuwan nasa duk idan da ya ga Annabi fa in dai ba a lokacin shi idan yana kafiri ba to sunansa sahabi in dai wannan idan yana musulmi kuma har ya mutu a musulunci to sunansa sahabi sauraka yana cikin waɗanda galibin maganganunsa ya ji manzon Allah ya faɗa ne to amma za ka ga galibi ire-iren waɗannan su suke rawaito marasilu sahaba mustalin sahabi shi ne sahabi ya ce Allah sama ya ce amma aka bi diddigi ba shi ne ya ji ba jiyo masa a kai abinda ya sa jumhur na malaman hadisi suka tafi a kan cewa mursalin sahabi ba matsala daidai yake da mausulin sahabi to da wanda ya sa ne ake matsantawa a kan ruwaya saboda nagarta su ka zaɓe duka nagari ne da aka jamahir kamar yadda ibn salah Allah ya kyanta da rahama ya nakalto a cikin ulumul hadis cewa jamahir na malamai na muhaddisuna da usuliyun sun tafi akan cewa mursalin sahabi karɓaɓɓe ne in banda abinda aka samu daga Ustaz Abu Ishaq al-Isra'ili Allah ya tsanta darama da wasu tsirai amma alladhi arsalahu as-sahabi wa waqfan fa mawsulan ala as-sawabi in ji iraqi ko hakim alfiya kudaka yawanci ruwayoyinta yakan rawaito daga wasu kamar misali hadisin da Imam Ahmad ya rawaito wanda ya rawaito daga Qatada ibn Nu'man daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan Allah ai Allah yakan hana bawansa mumini samun duniya ga duniya ta to sai Allah ya tumkuɗe ta ya hana bawansa samun duniya kamar yadda ɗayan ku ga abinci nan iri-iri amma in yana da mara lafiya sai ya ki bawa mara lafiyar abinci ya rawaito shi daga Qatadah ibn Nu'man Mahmud ibn Labid daga Qatadah ibn Nu'man daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana cikin sunan Tirmidhi ya rawaito daga Qatadah da shi Mahmud ibn Labid din daga Qatadah ibn Nu'man daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da da ko Qatadah ibn Nu'man da Abu Sa'id ai babu kai ko baba ne kuwa da nan sannan kuma ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da kaga yakan yi ruwa ya kai tsaye daga annabi kamar yadda wannan din ke da wannan hadisin da ke cikin sunanin Nasa'i ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari an rajulin an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wani mutum allaqa ra'atahu thalathat tafliqatin jami'an wanda ya saki matarsa saki uku a jere sai manzo Allah ya fushi har ya faɗi wannan magana wannan hadisi Imam an-Nasa'i ya rawaito shi shi kadai ne ya rawaito shi a cikin asabul kutub as-sitta ya kashi cikin kitabul talaq babin da yake magana akan saki uku a jere a lokaci daya da kuma kautsa harshen da ke cikin haka hatta su Malik da Shafi'i da Ahmad da Abu Hanifa da kaulin Ahmad fa da suka ce za a bar shi a saki uku ba wasu suna nufin ya kamata a yi haka ba su ma suna ganin saba wa Allah ne yin haka amma in an zo rubuta hukunci za a bar shi a matsayin saki uku Imam an-Nasa'i Allah ya tsanta da rahama ya rawaito wannan hadisi ta hanyar Makrama daga babansa daga Mahmud ibn Labid daga cewa an ba mu don Allah sallama labari wannan isnadi ne jayyid kuma qawi kamar da Ibn Kathir Allah ya tsanta da rahama ya faɗa amma kun ga an ce rijaluhu muwaththaqu ne ake nufi da muwaththaqu ma'ana mazajin da ke cikin hadisin suna da aminci da akwai manci tsakanin a ce rijaluhu muwaththaqun da rijaluhu thiqat wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da na gano bambancin su a cikin tattarukun Imam al-Haythami a cikin majma'ul zawaid wa manba'ul zawaid ko da yake da yawa daga cikin wasu malamai cikin su har da manyan malaman mu suna ganin da muwaththaquna da thiqat duk ɗaya ne to amma tun daga alfazul jarhi wa ta'dil in aka zo magana ta'dili aka ce fulanun thiqa da fulanun wuthiqa to zaka ga an ce wuthiqa to baka rasa dan sabani akan wata sifa da ta kasance wata thiqa ko kuma wani sarrakar da shi a matsayin da'ifi saboda wani itibari da ba a wafaka musu ba amma kasancewar an ce muwaththaquna baka rasa illa cikin tawfiqin shi yasa wannan hadisi an jefe shi da ilal daga cikin illolin shine na farko da muka ishara zuwa gare cewa hadisi ne mursal dole Mahmud ibn Labid lam yasma' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma mun ba da amsa akan wannan ko cewa dan sahabi Abdullahi ibn Abbas gaba ɗaya hadisi bakwai yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya hadisan da yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi bakwai ne ba abubuwan ragowar duka ya ji su ne a wajen ragowar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan na biyu makramata ibn Bukayr ibn Abdullah ibn al-Ashaj ya rawaito daga babansa Bukayr ibn Abdullah ibn al-Ashaj shi kuma ya ji daga Mahmud ibn Labid to amma da aka koma tarihi sai aka cewa ai makramata ibn Bukayr bai yi wayo da babansa ba ma'ana ba a san shi da jin hadisi a wajen babansa ba an gane? Amma me yasa yake ruwa daga wajen sa ya samu ne a cikin gado ya samu littafin babansa da ya yi ruwa to kawai sai ya ci gaba da yi shi kawai sai ya dora da kan da babansa ya tsaya don haka hanyar ruwa ta tana da rauni wujada ce ya samu ne a cikin littafin babansa sai ya ci gaba da dorawa yana ɗaya daga cikin turqu at-tahammul amma tsarika ce mai rauni dama ai hanyar karɓar ilimin hadisi ko dai ka ji a wajen malami kamar yanzu da muke faɗa kuke ji as-sama'u min lafzi shaykh ko kuma ka je wurin malamin da ruwaya a hannunka tasa ka karanta masa ya ji yana jin ka yana ganin ka kuma ya san ka karatun ka ji wannan za ka iya ta kai tsaye ka wato in ji ka za ka ce sami'tu na ji ya faɗa in ka tashi a da'i in karantawa zaka iya cewa akhbarani yawancin kadan sai akhbarani to karantawa kai a gaban sa yaji ya yadda kuma qira'ar da ta kowace ita ce in yaji ya amince maka amma koda bai amince ba inde bai gyara maka ba to ma'ana kenan qira'a ta yi daidai shi yasa aka ga an ce akhbarani na uku ma akwai ijaza shine malamin ya baka izini kayi ruwaya a wajensa ko dai zan ijaza mujarrada ko ni zan ce baka ina da istinadin sahihul bukhari kayi ruwaya a wajena to kai in ka tashi zaka ce anba'ani abubakar ba za ta ce haddathani abubakar ba jidda wasu suna yin ikhlasin haddathani din yawanci haddathani din ma sami'a min lafazin shaykh kenan amma za ka iya cewa haddathani din amma mu muna iya tantance cewa akhbarani da anba'ani da haddathani kuma da kuna ganin su kamar lafin zane iri daya da yanzu ka zo karanta ka ce ala haddathani kaza mu ce a haddathana ne gyara kamar yadda za mu gyara maka ayar qur'ani za mu ta gyara nan ba saboda muna fahimtar bambanci tsakanin haddathani da haddathana akwai kuma dalilin da yasa malamai suka kafe sai an tantance saboda za a iya yin munamuna da haddathana amma haddathani ba suka munamuna da ita ba ni yanzu in yazo an ce Aisha Dauna ya gaya mana kaza amma nan tun tsitsi Dauna ya ina nake nan tun tsitsi waye sai kin fara amma na ce ya gaya mana nan to mu Hausawa ko gaskiya ne to amma na ce haddathani ya gaya kuma ban yi ƙarya ba na ce ya gaya mana da dama Malam Aminu Kano ya gaya mana yace kaza 1983 July wala Aminu Kano ya mutu ko da ke ni ya kamata a ce na samu Aminu Kano ko amma dai ba ni da wani 1983 amma da rai bai kai in iya tantance abu ko in yi ruwaya to in na ce haddathani to daidai yake da in ce sami'tu na ji ita kuma sami'tu wanda duk ya faɗe ta kuma ya zama bai ji ba to ya yi ƙarya amma haddathani ko Hassan al-Basri yana yin tadlisi da ita ce haddathana Abu Huraira yana nufin mu mutanen Basra da Abu Huraira ya zo Basra shi ba yana amma dai ya faɗa a garin su to kun ga as-sama'u min lafazin shaykh al-qira'atu ala shaykh fi al-ijaza ko ya zama al-ijaza ce hada da qira'a ka zo ka karanta a gabana in ce yayi na yadda ka je kai waya wannan ya fi wasu ma suna ganin wannan ya fi sama din saboda a sama din za ka iya zuwa ku zo ku wajen 15 ko 20 wajen malami kuna karatu wani ya dan gifta ya zo ma malamin bai san da shi ba sai ka ce amma qira'a min lafaya ke al-ijaza maquruna bil qira'a in ka karanta sai ya ganka ya san ka inda ya san ka ba zai ce to kai banda kai a ruwaya kuma dole ba za ka rawaito kuma malami ya kore ka a makaranta bai halatta ka rawaito daga wajen ka ba ko Imam An-Nasa'i lokacin da Harith ibn al-Miskin ya fatattake shi daga makarantarsa Imam An-Nasa'i bai yi tafiya takakke a yanzu neman ilimin nan a kore shi sai ya tsaya a bayan gida yana ji yana rubuta don haka in zai yi ruwaya a wajen sai ya ce haddathana fi ma sami'tuhu min wara'il hijab amma ta bayan ka san gane ni to a lokacin shi ibn al-miskin sun dan samu takur saka da gwamnati akan wata fatawa da yan koren gwamnati suka hada shi da gwamnati a kan yan siyasa idan haka sai ake zuwan masa leken asiri shi kuma ba zai ga abin da yake gaskiya ba ne ya fada to amma in zai faɗa a gaban ɗaliban sa ai ilimi ne za su tashi saboda da shi to sai ake samun wa'ansu wa'anda ba sa tsoron Allah cikin 'yan bata masu haɗa faɗa sai su shigo makarantar to kawai sai ya saka dokar ba za ka zo wani karatu wajensa ba in kana da alaƙa da gwamnati kuma in ma ba a san ka ba sai ka je ka kawo shaida daga wajen wanda ya san ka shi kuma Imam An-Nasa'i bai san da wannan ba kuma da maga shi kyakkyawa ne kuma ga shi da ado da komai da yanzu ya zauna sai ya gaya masa yanayin ɗan siyasa sai ya kore shi ba wai ya kore shi ne saboda wata matsala ta daban ba an gane ko to wannan da qira'a min lafazin shaykh da ijaza to kuma akwai mukataba shine ka rubuta wa mutum ka aika masa shi ma ana iya haɗa shi da ijaza ana iya zanta bayan shi akwai mujada shine ka samu takardar ko a wajen malamin ka ko a wajen mahaifinka to shi maka mata bunu kai ya samu littafin mahaifin nasa ne mujada ce kamar yadda da yawa daga cikin malaman hadisi suka faɗa, kamar Imam Ahmad da Yahya ibn Ma'in da Ibn Hibban da wasu sun da shi yasa Imam Ad-Darqutni yake cewa an taɓa tambayar sa, kamar Hammad ibn Khalid ya taɓa tambayar Makrama din, ya ce wa ala gaba malam nun muna jin kana ruwaya daga wajen yatumin ka, wai ko kai jin sa kai da kanka yace magana gaskiya ba jin sa ne ba, samu mai a cikin saka. To shi yasa malamai suka tsare ruwayar sa, ba sa barin ta ta wuce, da an zo checkpoint sai a dakatar da ruwayar ta, ce to wannan an kun ganta ku gane ta. Sai ta aka ce ba wata ruwaya a duniyar nan da ta shiga lungu da sai wani a zamanin nan zai gano wa mutane ita, wala komai kankantar ta ka kawo ta a shiga da ita lab. A kai ta laboratory za likitocin hadisi za su yi mata test su fitan maka da ita, sai dai watakila kai in baka karanta ba sai ka zaci yanzu nan ka gano ta. Amma babu wata ruwaya ko ta ƙarya ce, sai dai in yanzu aka yi ƙaryar ta. Amma in dai ƙaryar ta ta ma an yi ta a baya, kin malamai sun tona maka ka faɗi fa akan lafazi ma, amma wai malamai sun fi wannan kanikancin sun tsara komai, Allah ya saka musu da alkhairi. To shi yasa wannan ruwayar Makrama an azihi ruwaya sai wata take tana da ɗan rauni. To amma duk da haka maganar su Imam Ahmad akan ruwayar Makrama ta Ibn Bukayr Ibn Abdullah ibn Ashaj, maganar su Imam Ahmad akwai wa'inda suka saba musu, kamar Ali ibn al-Madini, Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn al-Madini, shi ya karkata akan cewa ya ji daga wajen babansa. Imam Malik ibn Anas ma ya yabi Makrama a ruwayar kace da kuma a ce akwai matsala ga Imam Malik ba zai yabe shi ba, wanda aka shi wannan Makrama din sika ne, ba shi da wata matsala kamar yadda ibn kamar yadda Abul Hajjaj Yusuf al-Mizzi Allah ya karanta da rahama ya kawo a cikin Tahzibul Kamal. Kuma Ibn al-Qayyim ma ya karkata izuwa cewa kamar yadda yake cikin Zadul Ma'ad, ya karkata izuwa ga ingancin riwayar Makrama an Abihi. To wannan taƙaddama da aka samu akan Makrama shi yasa kai tsaye ba za a ce rijalu thiqat ba, saboda akwai tice kuci. To mu ma kuma a yanzu da muke ganin malaman da suna maganganu suna faɗa, mun fi karkata izuwa ga ingancin jin Makrama ɗin daga mahaifin nasa taba'an da wa'incan manya-manyan malaman, Allah ya tsare su da rahama. Saboda haka hadisin nan in mun amince da wannan kamar yadda muka tabbatar, dalili ne akan hana mutum kada ya saki matarsa saki uku a cikin jumla ɗaya, kada ya haɗa mata saki uku a cikin kalma ɗaya ya ce ya sake ta saki. Amma idan ya ga zai iya sakin ta ya kudurta dawo da ita ya sake sakin ta, ya kudurta dawo da ita ya ƙara sakin ta, ya kudurta dawo da ita, ce wannan ba ku laifi. Amma haɗa sakin ya fusatar da Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma mutum ya guji fushin Annabi sallallahu alaihi wasallam, don fushin Annabi zama fushin Allah. Gashi manzo Allah ba da kansa yace ayul abu bi kitabillah wa ana baina azhurikum, wa ta za ku yi da littafin Allah, ma'ana izgilanci za ku yi da littafin Allah. Abinda aka fahimta a cikin littafin Allah shine saki ana yin sa daban-daban ne, at-talaqu marratani ay marratun thumma marratun, to ya zama ka zo goda kenan. Fa in saqum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, amma idan ya ƙara fa in ballaqaha ay salisatan, kenan ba za ka sake ta uku a lokaci ɗaya ba. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, ka kenan at-talaqul mashru', sakin da yake shi halitta a shari'a ta yadda da shi. Shi yasa Imam al-Jassar cikin malaman tafsiri na da fuqaha na Hanafiya wanda yake da littafin ahkamul Qur'an kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin juz'i na 33 da na yi ishara zuwa gare shi a cikin fatawa ya nakalto daga Jassar, amma asalin magana in ka koma cikin ahkamul Qur'an nasa karkashin wannan aya yake cewa Ubangiji madaukakin sarki zai wato lam yuzi at-talaq ibtida'an liman tajibu alayhi al-iddatu illa maqrunan bi dhikri al-raj'a, duk matar da za ta iya yin idda to man Ubangiji subhanahu wata'ala wato zai yi bayanin cikin ta ba sai ya hada da maganar kome sai da ya hada da maganar kome at-talaq marratan fa imsakum bima'ruf kaza kome ke aw tasrifu bi ihsan haka Allah yake wal muqallaqatu يتربصن ذات الزمن إدى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون كذا مكان إدى كنا زائف قومي أتجي الله يتي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن كذا مكان قومي جيك مكان ستجل في أني مكان قومي فهم كفتي فتي أكو أي تاقبا مكان قومي فهم كفتي فتي أكو كاهنا تزما أجدان كتنا ثم أمتني فتي ما تنسى فتي نأكو توبا مكان تشير وبا مكان wato tufatarwa ba maganar zama a gida amma in yi mata saki daya to zai ci gaba da bata abinci kuma zai barta a gidansa kuma in sallah ta zo zai dinka mata kayan sallah kuma zai yi mata hidindimin azumi wannan a shari'a take nan amma mutane ba sa yi ba kuma mutum ya ce shi ahlus sunna ne kuma ya fatattake mata to ina kake ga shi ga babban sunna ma ka barta wai kai saboda fushi bayan an ce illa an yace na bifahisha to Allah ta yi min haythu sakinuhunna a inda kake zaune zaka zauna da idan kake ce to ka kawo mata gida a wuri kaza a'a ai akwai hikima ku zauna a wuri daya saboda za ku zauna kai mata hidima amma baka da iko akan ta wannan zai iya baka haushi kace wanda baka dawo da ita kaka je kai ta kiwo ta karsana kuma je ya raba kiwo ta wani zo ya siye ta Allah ya tabbata رحم الله شيخ الاسلام ابن تيميه يكي سوى ان الطلاق الذي شرعه الله هو ما تعقبه العده سكن ده الله يا حلتا يا شرع انت شيني فسكن ده ان ان يشي ذا اي عده هذه مغنى كيوتا مالك وما كان صاحبه مخيرا فيها بين الانساك بمعروف والتسريح بالإحسان kuma sakin da Allah ya gamsu da shi shine wanda kana da dama ko kai kome ko kuma ka kare ta tafi wa hadha muttafin fi ka'id thalathi fi al-iddati qabla ar-raj'ati fala yakun ja'idan haka ibn taymiya ji to kar ko in har aka ce mutun ya faɗi saki uku da cikin lafazi ɗaya kuma shikenan matar ta tafi a haka to kaga ba maganar raj'a kenan ba maganar insaf bil ma'ruf kenan magana ta riga ta tsare da haka shi yasa yake cewa ja'iz shine saki daya a ko mutun ya tafi matar da shi uku take dai za a dauka yake cewa fa in tallaqaha thalathatan in ya tallaqa sake ta uku aw tallaqaha thaniya aw tallaqaha thalitha fi zalika tuhur fa hadha haram a tsarki daya ma bai halatta mutun ya tafi matar da saki daya biyu ko ba wafa'ihu muftaji inda aksar ulama wanda ya haka kuma dan bid'a ne a wajen da yawa da cikin malamai to a wannan ɗaya daga cikin muhimman maganganu kenan sannan Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama da Imam Abu Hanifa da ɗaya daga cikin ruwayoyi daga Imam Ahmad duka sun haramta wa mutum ya saki matar da take uku a cikin jumla ɗaya amma fa duk da ka in yi saki za su zartar masa amma ya aikata haramu kamar yadda aka hana wani ya yi zina ya je ya yi aka hana wani ya sha giya ya je shi ma an hana shi ya saki matar da saki uku a cikin jumla ɗaya kuma ya saki ta don haka duk da cewa sakin ya auku amma kuma ya saba wa Allah in bai tuba ba Allah zai kama shi da wannan laifi wannan shine abin da Imam Malik suka tafi akai kuma da yawa daga cikin almajiran Imam Ahmad kuma da mutaakhiri ash-shafi al-hanabila su ma sun tafi akan wannan shine ra'ayin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya kamar da yake sun fatawa cikin 33 kuma shine ra'ayin Ibn al-Qayyim Allah ya tsare da rahama amma duk da cewa an samu malaman da suke ganin cewa ba haramun bane ba kawai dai bai kamata bane kamar misali a ce a misali mutum ne yana da iyali a cikin gida ya halatta ya dawo ƙarfe 12 na dare haramun ne a amma ya kamata a ce kullun sai sha biyu na dare mutum zai dawo ba dai haka ba haka ya kamata ba dai amma dai ba za a ce Allah zai rubuta maka zunubi ba inda ba wani abu ne ya faru a sakamakon haka ba amma dai kuma dai ba dai haka aka so ba to su ma suna ganin ba haka dai aka so din ba amma ba za a rubuta maka zunubi ba a wannan ita ce mazhabar Imam Shafi'i kuma an rawaito wani abu daga Imam Ahmad duk da cewa Ibn Taymiya ya tafi akan cewa wannan tsohon ra'ayin Imam Ahmad ya dawo da karkiyar wannan ra'ayin al-Imam al-Kharqi Allah ko Khidri Allah ya san su da rahama ya zaɓi wannan kauli kuma sun ce ai abinda isa Sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi shine ya zartar da wannan hukuncin ya mai da shi ya zama hukunci da a ce haramun ne da Sayyidina Umar da ba zai zartar da shi ya zama haka ba laukar da haram saboda zai zama ya ci karo da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wallahu a'lam ar-raji wallahu a'lam shi kaulul jumhur ba wannan kaulin jumhur ba to da wannan sai zama wannan matsala ta kare sai kuma abinda zai zo mana a hadisi na gaba kuma lokaci ya tun mana dole a nan za mu gintse dama dai na gaya matsalolin za mu yi tafiya a kansu a hankali har izuwa lokacin da za mu kare abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muke kuskure kuma Allah ya mana اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته توكل على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ازواجه كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين